sauraronmu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sharuwa lafiya assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka dan Allah ku bamu takaitaccen tarihin marigayi gare mu bukar mamallakin gidan talabijin da radio amfani shin asalin mutumin wani gari ne kuma yaya batun iyali shin da me al'ummar jamhuriyar Niger za su fitunawa da shi masu tambaya kwamrar kaka mai yidi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da Madu Gambo Kairi da Masak assalamu alaikum yo iya Hausa dan Allah ku bani takaitaccen tarihin Lullugat mai tambaya Yusuf Abubakar Bauchi bari mu fara da tambaya kan tarihin marigayi gare mu bukar idan masu tambayar kwamrar kaka mai yidi da Alhaji Abubakar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da kuma Madu Gambo Kairi da Masak na saurare ga ansar da wakilin mu a Maradi Mansur Sani ya samo daga wani dan uwan marigayin kuma shugaban radio amfani a Maradi Bula Maligari wanda yace
Alai Mansur an aihi Alhaji Garema Bukar ranar 2 ga watan 2 na shekara 1959 a garin Mene Surwa Alhaji Garema Bukar dan kabilan Babbarbare ne ake cewa don Alhaji Garema Bukar Babbarbare mutum ne na kasar Mene Surwa kuma dan gidan sarauta ne na Mene Surwa Alhaji Garema Bukar ya rasu ya bar mata 2 da yara guda 6 ya cikin yara guda 6 babban namiji ne sauran karnan shi ɗan mata ne
bangaren abin da ya shafi rayuwar shi dami dami yayi kafin girma har ya zama fitaccen mutum
Alhaji Garema Bukar dai a takaice yayi lokal na ɗan jarida don ku shi jarida karanta shi yayi bayan shi yayi karatu diya na karin ilimi sahu sahu kuma yazo manto mutume ne wanda nan da nan a wajajen shekaru 1999 shine ke sahun gaban ɗan jaridar Niger wanda sun kasa jarida mai zaman kanshi ta girku a Niger tunda duk wahalan girkuwar jarida mai zaman kansa su suka shata a lokacin da wani an ce mai jarida ma ba yayi ba tunda da kayan ka sai a baka kashi ko a lalata ma kaya duk da haka bai taba fasawa ba ci gaba yake hal abubuwa suka girku don iya cikin ɗan jarida na sahun gaba wanda suka girka demokradiya ma a kasan nan
a wani irin matsayi ya rika ku a bangaren gwamnati ko siyasa ko wani abu
Alhaji Garema Bukar a bangaren siyasa ya zama konsaye na gunduma Mene Surwa ya zama deputy national na kasar Mene Surwa banda dan majalisar dokoki kenan Alhaji Garema Bukar ya zama dan majalisar dokoki na gunduma Mene Surwa kuma banda wannan ya zama mashawarci na shi gunduma Mene Surwa kan kanshi wanda ake cewa konsaye bancin haka Alhaji Garema Bukar ya zama shugaba na radio na gwamnati bangaren Damagaram da Doso
a bangaren abun da ya shahi hulɗa ko kaddarori ko kuma wasu abubuwa bacin kafuwar gidan radio amfani da ina da ina ke da wannan amfani kuma wani irin tasiri amfanin ta yi daga wancan lokaci zuwa yanzu
ka san na ce ma lokacin da amfani ta girku lokaci ne wanda an ba a shirye ba kake baka iya yin jarida kai in ba namijin kirki ba ne baka iya yin jarida kai in talauci gare ka wancan lokacin baka iya yin jarida paske ita jarida tana da wannan abubuwan in ya zamanto kai kasashen mutum ne zuciyarka kana da tsoro ko maka kaza baka iya yin jarida ko ma gida ka zamna mutum ne wanda a tsaye yake komin ɗacin abu in gaskiya ne zai a yi shi kuma Alhaji Garema duk siyasar da ya yi a cikin rediyon shi baka yin halakar siyasar shi da aikin ma'aikatun shi kuna da yancin ku je ku yi aikin ku yanda jarida ta ba ku yanci ku yi shi ma ya yi siyasar shi a wancan lokacin yanda siyasar shi yake yi bai damu ba da harkan ya zo ya sa bakin shi cikin abubuwan da radio ke yi a wancan lokaci kenan mutum ne tsayayyen mutum ne wanda dama ya ba shi dama wancan lokacin duk abin da yake na jarida ne in dai ya san labarin shi to in ina yake sai an hudo bayanan nan dan saboda mutane su ji menene ko me ke kasancewa
da ina da ina radio amfani ta tasiri a kasar Niger ta dalilin gaima bukar ya kafata kuma ni za a iya cewa koda yanzu da bayan baya rayi za a iya cewa amfani tana nan menene mutanen ma Niger za su kalla su tuna gaima
ka san lokacin da aka fara girka amfani a cikin Niger musamman mata maradi wannan shekara 1999 aka bude ta kafin ita an bude ta yame wancan sannan aka bude ta da magaran a 1998 sannan kuma aka bude ta difa aka zo ta kwanni duk radiyo nan lokacin da aka bude su shi amfani program ne gare shi na musamman wanda duk jahar da aka zo aka girka ta ba program din yame ke tasiri ba a program din yame na zaman kanta na jahohi na zaman kansu ana aiki da halshen jama'an da ke wurin don saboda su fahimta don kaga ya sha bamban da radio da television da yawa wanda program nan yame ne duk duniya da duk kasa ake jin shi shi duri in yazo program din shi na musamman ne yake yi kuma da wanda za su tsaya su tahiyar da abun kuma Alhaji Grim mutum ne wanda ya baka shugabancin abu ya baka wuka da nama za ka tsaya kai aikin ka tsakani da Allah ba tare da ka sa wani tsoro a zuciya ba tunda abun nashi ne amma shi zai tambaye ka kai wane in muka yi abu kaza daidai ne ko kuma in zai sa ma kai ai wani abu zai ce kai wane ku yi hakuri za mu yi abu kaza ka gani mutum ne kuma wanda Allah ya yi shi babu girman kai ko kala zarratan cikin shi ni ban taba gani ba mai hali kamar irin na Alhaji Grim wanda zai zo kowa sai ya rungume shi kowa nashi ne lalle Alhaji Grim Bukar ya bar mu yanzu abun sabo ne da saura tunda a cikin mutanen mu na gabas ɗaya ne irin shi kai kusan ko babu ma wanda zai yi abubuwan da kowa za su yi amfani da shi shi mutum ne wanda in yayi abun shi na kowa ne ba ruwan shi da bangaren shi kake ba ruwan shi ba bangaren shi siyasar shi kake a shi kayan shi na kowa ne kuma masu yin amfani da shi sun sani sun san kayan shi na kowa ne
to menene al'umma za su tunawa da shi ya ba da gudunmuwa a tun me za su kallo su ce lalle Grima yayi wani abu a Niger
ai Alhaji Mansur mutumin da ya wuce gaba da dukiyan shi da kayan shi a ba shi kashi a rihe shi kaso ai menene ya kiya sai da ya bude ma yan jarida ai wannan burtali ne aka bude ma yan jarida da wanda kowa kusan ya bi ai yanzu jarida kawai abu ya zama radata kowa yana shiga a wancan lokacin in ka ce ma wani ya jarida bai yi tunda ya san wata ranar ba zai kwana a gidansu ba
wani gwarzo za a kamanta shi dai a cikin aikin jarida wanda ya bar tarihi a kasar
ne kusan in na fadi kaka ce dan mai gidana ne Alhaji Grim Bukar a dan jarida mai zaman kanshi a Niger ba ai kaman shi ba Allah ji kanshi sai dai a gaba ai kaman shi ko ta kowane fanni tunda shekara 25 ina aiki kalkashin shi samun kaman shi sai an daure tunda mutum ne komin shi sai over mutum ne wanda kuma wajen kyauta yayi nisa wannan banna ma iya misalta shi wajen kyauta yayi nisa sai dai Allah ya bashi lada
kuma tambaya kan tarihin Lullugat wanda mun sha bayar da ansa amma idan Malam Yusuf Bukar na tare da mu ga ansar da shugaban sashin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala ya bayar kwanan baya
Frederick John Elfrey Lugat an haife shi ne a India a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yake amma shi mutumin Ingila ne sannan ɗa ne ga wani da ake kira Reverend Frederick Grover Lugat wanda sai ne na wato kasar Burtaniya wanda aka kai shi aiki a India anene kuma ya haifi Lullugat a 22 ga watan Janairu shekara ta 1858 sannan shi Lugat yana daga cikin mutane yan legen asiri wanda ya zo yankin Afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka taso su aiwatar da tsarin girar na mulkin mallaka daga shekara ta 1901 zuwa shekara ta 1928 sannan ya yi gwamna a Hong Kong a shekara ta 1907 zuwa shekara ta 1912 sannan ya yi gwamna a Nigeria gaba daya daga shekara ta 1914 zuwa shekara ta 1919 an kawo shi arewacin Nigeria daga shekara ta 1895 daga kasar Uganda a inda ya zauna ya yi aikin soja ne kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki. Wanda ya kawo shi arewacin Najeriya shine George Goldie, wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin ƴan jari hujja wanda aka kafa a nan Najeriya, wato Royal Niger Company. Sannan ya zamanto kwamishina babba na ƙasar Burtaniya daga shekara ta 1900 zuwa shekara ta 1906. Sannan an haɗa arewaci da kudancin Najeriya daga a ɗaya ga watan Janairu shekara ta 1914 a ƙarƙashin jagorancin shi Frederick John Delphine Lugard, wannan inda da takaitaccen tarihi. Kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya, ya zauna a Afirka ta yamma, ya zauna a kuma ƙasar Hong Kong. Wannan shi ne dalilin da ya ba da damar da aka kawo shi Najeriya. Da yana da kyau a fahimci cewa kafin da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da Lugard ya yi a shekara ta 1914, akwai alaƙa mai ƙarfi ta fuskar tattalin arziki, kasuwanci, zamantakewa da mulki a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya. Mutane suna tafiya daga arewacin Najeriya suna kasuwanci a kudu. Mutanen kudu suna tasowa suna zuwa arewacin Najeriya ta fuskar kasuwanci. Sannan daidai da jihadin Shehu Dan Fodiyo sai da ya kai wurin kafa daular Ilorin. Saboda haka wasu masana tarihi suke cewa ko da Lugard bai haɗa arewaci da kudancin Najeriya sun zama Najeriya ba, to Najeriya dama tana gab da za ta haɗe a matsayinta na ƙasa guda. Amma wanda ya haɗa arewaci da kudancin Najeriya ta tarihi a zahiri wanda aka fi sani shine Frederick John Delphine Lugard.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wakilinmu a Maradi Mansur Sani da wanda ya bayar da umarni Haile Haile da kuma injiniyan mu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya yarda.